sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 9 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Rasha ta sanar da shirin tsagaita wuta a yau Laraba don ba farar hula damar barin sassan Ukraine da yawa da dakarunta suka mamaye. Kwana daya bayan da dabban mutane suka samu damar barin wani birni a arewa maso gabashin Ukraine din. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta hada hannu da Poland da Romania akan matakai na gaba da za su dauka don mai da martani akan farmakin Rasha a Ukraine. A yau Laraba, ƴan Koriya ta Kudu ke kada kuri'ar zaben sabon shugaban kasa bayan da suka kammala yakin neman zabe da ya mai da hankali akan zarge-zargen rashawa da kuma suka mai zafi.
To kanin labaran kenan. A Najeriya, majalisar dattawan kasar ta amincewa da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya mika mata na yin gyara a wani sashi na dokar zabe. Idan muka leka kasar Ghana kuma za a ji yadda aka yi bukukuwan ranar mata a duniya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda wakilin mu Nasir Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rasha ta sanar da shirin tsagaita wuta a yau Laraba don ba farar hula damar barin sassan Ukraine da yawa da dakarunta suka mamaye. Kwana daya bayan da dabban mutane suka samu damar barin wani birni a arewa maso gabashin Ukraine, yayin da jami'an Ukraine din suka zargi Rasha da ƙara yin barin wuta a wata hanyar fitar da jama'a a kudancin kasar. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta ce Rasha ta tabbatar da cewa hanyoyin da aka kebe don fitar da jama'a za su je su me Mariupol, Anadol, Volnovakha, Izum da garuruwa da dama a kusa da Kyiv, babban birnin kasar. Vereshchuk ta ce mutane 5,000 sun iya ficewa daga Sumy a jiya Talata. Amma a Mariupol, inda farmakin Rasha ya sa wani birni da ke a gabar teku a kudu maso gabashin kasar, fuskantar karancin abinci da ruwa da daukewar wutar lantarki da na'urar dumama gida suka kawo cikas a kokarin fitar da mutane daga wurin a jiya Talata. Inda Vereshchuk ta ce dakaran Rasha sun yi lugudan wuta akan wani ayarin dakon kayayyakin agaji. Wani mai magana da yawun kungiyar agajin kasa da kasa ta Red Cross, Ewan Watson, ya ce lamarin Mariupol na da muni. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta hada hannu da Poland da Romania akan matakai na gaba da za su dauka don mai da martani game da farmakin Rasha a Ukraine. Ta kuma kara jaddada musu goyon bayan Amurka a lokacin da za ta gana da shugabannin kasashen biyu daga gobe Alhamis. Kasashen na kara fuskantar fargaba akan farmakin Rasha a yankin, kuma su ne mambobin kungiyar NATO na kuryar gabashin Turai. Sun hada iyaka da Ukraine, inda dabban yan gudun hijira ke kwararawa. Harris dai za ta mai da hankali ne akan hanyoyin da mambobin NATO za su aiwatar da takunkumin karya tattalin arziki da suka sanya, da kuma yadda za su hada kai su yi aiki tare, a cewar wasu jami'ai. Za ta kuma gana da yan gudun hijirar Ukraine a Poland don tattauna batun ci gaba da kai agajin jinkai da na tsaro a Ukraine da yankin, a cewar su. Yawan yan gudun hijira da harin Rasha ya haddasa ya zarta miliyan 2 yanzu haka. Ziyarar Harris ta gabashin Turai na zuwa ne bayan ziyarar da ta kai Jamus don wani taron tsaro, inda ta gana da abokan hulɗa Amurka, ciki har da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, a kokarin hada kan abokan hulɗar Turai yayin da farmakin Rasha a Ukraine ya zama mara makawa. A yau Laraba, ƴan Koriya ta Kudu ke kada kuri'ar zaben sabon shugaban kasa bayan da suka kammala yakin neman zabe da ya mai da hankali akan zarge-zargen rashawa da kuma suka mai zafi. Dan jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi, tsohon gwamnan gunduma Lee Jae-myung, tare da abokin adawarsa na jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya, tsohon mai shari'a Yoon Suk-yeol, na fafatawa a kusa da kusa. Dukansu biyu suna neman su maye gurbin shugaban kasa mai barin gado Moon Jae-in, wanda kundin tsarin mulkin kasar ya hana shi tsayawa takara karo na biyu don neman ƙarin wa'adin shekara 5. Koriya ta Kudu dai na fama da muhimman batutuwa, ciki har da karuwar kudaden gidaje, rashin ayyuka ga matasa, da kuma tafiyar hawainiya da tattalin arzikin kasar ke yi sakamakon annobar coronavirus. Amma suka mai zafi tsakanin 'yan takara biyu ita ta mamaye duk wata muhawara akan waɗannan muhimman batutuwa, abinda masu sa ido da yawa suka ce lamarin ya kai wani mataki da ba a taba gani ba.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, inda Majalisar Dattawan Najeriya ta ki amincewa da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya mika mata na yin gyara a wani sashi na dokar zabe a yau Laraba. Hakan na faruwa ne sama da makonni biyu bayan da shugaban ya rattafa hannu akan wannan doka, amma ya nemi da a yi gyara a sashin da ya jibanci masu rike da makaman gwamnati da ke so su yi takara a zaben. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda, wacce a yanzu haka take zauren majalisar, ta yi wa Mahmud Lalo ƙarin bayani kan abin da ke wakana a zauren majalisar.
Mahmud Lalo, idan ba a manta ba, makonni biyu da suka wuce ne shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka ta shekara 2022. Kuma abu ne mai kamar wuya, bayan sun riga sun gama aiki akan dokar nan, har shugaba ya sa hannu ta zama doka, su sake dawo da ita zauren majalisa su ce za su yi aiki akan ta. Duk da cewa shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya fito fili, ya mayar wa kotu da martani cewa bai kamata kotu ta sa baki a harkar ayyukan majalisa ba, domin in kotu ta ce kada a yi, kenan sun hana majalisa yin aikinta. Saboda haka su za su ci gaba da yin aiki akan wannan doka, dalili kenan da yasa suka yi mata karatu har so biyu kafin su kai ma wannan matsayar.
To Madina, masu sauraro za su san cewa kamar wani sashi ne ake takaddama a kai tsakanin fadar shugaban kasar da ita majalisar ta dattawa?
Sashin da shugaba Buhari yake son a cire a wannan sabuwar doka ita ce sashi na 84 karamin sashi na 12, wanda yake cewa duk wani ma'aikacin gwamnati da yake son ya tsaya takara a lokacin zabe, to ya sauka daga mukaminsa watanni 6 kafin lokacin zaben. Shi shugaba Muhammadu Buhari yana son a cire wurin ne baki ɗaya dingurungun. Majalisa kuma ta ce wannan ba za ta sabu ba.
To Madina, wannan mataki da majalisa ta ɗauka kaman me yake nufi kenan a halin da ake ciki?
Abinda wannan mataki yake nufi shine kamar yadda kundin tsarin mulki ta tsara ma kowane bangare ayyukanta ko ayyukansa, da bangaren shari'a, da bangaren majalisa, da bangaren gudanarwa, to ba wani wanda zai ma dan uwansa katsalandan. Shine ma'anan wannan, sun nuna cewa kotu ba za ta iya hana su yin ayyukansu ba, yadda su ma kazalika ba za su iya hana kotu yin ayyukansu ba. Mataki na gaba shine idan ana so a sake gyara akan wannan dokar zabe, gyara rake da ake yi a kundin tsarin mulki abu ne da za a ci gaba da yi. Ko wannan majalisar ba ta yi ba, wata majalisa mai shigowa tana iya yin gyara da za a iya amfani da shi a sauya wannan sashi. Amma ya zuwa yanzu wannan ya riga wannan sashi ko kuma wannan dokar ta riga ta zama doka, kuma za a ci gaba da aiki da ita a matsayin dokar zabe ta shekara 2022.
Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Mayakan kungiyar IS sun dauki alhakin wani mummunan hari da ya auku a jiya Talata a Pakistan, wanda shine harin kunar bakin wake na biyu da mayakan suka kai a kasa da mako guda. Hukumomi a Pakistan sun ce an kashe akalla jami'an tsaro 5, kuma wasu kimanin su 30 sun jakkata a harin, a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wata tawagar muhimman kusoshin gwamnati a garin Sibi dake kudu maso yammacin lardin Baluchistan. Maharin ya tada nakiyar ne a wata hanya da ke Sibi, 'yan mintoci bayan da wata tawagar shugaban Pakistan Arif Alvi ta bi ta wurin, a cewar jami'an tsaron yankin. Nan take dai ba a san ko shugaban aka auna a harin ba. A ranar Juma'ar da ta gabata ma wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin wani masallacin ƴan Shi'a da ya cika makil a Peshawar, babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa a Pakistan. Harin yayi sanadiyar kisan mutane 63 da suka je ibada tare da jakata wasu su kusan 200. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai farmakin bomb din, tana mai cewa wani dan kungiyar ta dan Afghanistan ne ya kai harin. A jiya Talata a kasar Venezuela ta sako wasu Amurkawa biyu da ta tsare a gidan yari. Masu masaniya akan batun sun ce ta yi hakan ne a matsayin wani kokari na nuna fatan alkhairi ga gwamnatin Biden, biyo bayan wata ziyara da wakilan Amurka suka kai a birnin Caracas. An bayyana ɗaya daga cikin mutanen da aka tsare a matsayin Gustavo Cardenas, guda daga cikin manyan jami'an kamfanin man Sidgo su shida da aka kama a shekarar 2017. Aka kuma same su da laifuffuka da Amurka ta ce kage ne, a cewar majiyoyin. Ɗayan kuma ba Amurka ne, dan asalin kasar Cuba da aka tsare shi akan wasu laifuffukan daban, a cewar su. Ganawar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata ba ta mai da hankali akan makomar Amurkawan da aka tsare a Venezuela ne kadai ba, har ma da yiwuwar sassauta takunkumi akan mai da Amurka ta sanyawa kasar da ke bambar kungiyar OPEC, wacce abokiyar hulɗar Rasha ce, don cike giban samar da mai in har Joe Biden ya hana shigo da mai daga Rasha a matsayin mai da martani akan farmakin da Rasha ke kaiwa a Ukraine. Nan take dai ba a san inda mutanen biyu da aka sako suke ba. Amurka ta nemi a sako akalla mutane 9, ciki har da jami'an kamfanin Sidgo guda 6 da wasu tsofaffin sojojin Amurka na musamman su 2 da kuma wani tsohon sojan Amurka.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan zamu nufi kasar Ghana, yayin da aka sha bikin ranar mata a duniya. Mata a sassa daban-daban na fadin kasar Ghana sun buƙaci da majalisar dattawan kasar ta amince da kudirin dokar daidaita jinsi a kasar, wadda zai karfafa muryoyin mata tare da basu damar rike manyan mukamai. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya hada mana.
A cikin birnin Kumasi, wasu ɗaliban makarantar ƙasa da sakandare sun yi tattakin lumana na buƙatar da gwamnati ta mai da hankali wurin kare haƙƙoƙin mata.
Da ya kamata ta ba mu ƴancin mu, ta samu muna yin abin da muke so, da ya ci kunnuwa ta barin mu kulle ba. Kuma mata ya kamata ta bar muna zuwa su mu koyi ilimi, don mata mu ne alkibilin rayuwa.
Shin wasu matakai ne ya kamata su dauka domin ganin an ringa damawa da su a harkokin ci gaba na kasan Ghana yau da kullum, yayin da ake shan bikin ranar mata ta duniya? Uwar gidan shugaban kasar Ghana Rebecca Akufo-Addo ta jibinci wani taron tattauna batutuwa masu nasaba da yancin mata a birnin Kumasi. Na daga cikin batutuwan da suka tattauna akai shine nasarorin da mata suka cimma yayin da anka ba su dama, tare da bukatar da gwamnatin Ghana ta hanzarta amincewa da dokar kare haƙƙoƙin mata da aka gabatar a zauren majalisar dattawan kasar. Babu shakka mun yi nasara da dama ta fuskan neman ilimi da dai sauransu, duk da irin kalubalen da muke fuskanta na rashin daidaita jinsi a kasar. Dokan kasa ya bukaci da a baiwa mata damarmaki a harkar siyasan kasar, amma har ila yau muna fuskantar koma baya.
Gender disparities still remain.
Ana din sun ce kashi 35 bisa ɗarin sulhun da mata ke jibinta ana samun natija mai kyau. Wasu matan dai na bukatar da inganta dokar daidaita jinsi a Ghana.
Musu kamar yanzu dai lokaci ya kai su pass wannan bill nan, saboda mata yanzu muma like we are part of the decision making body. Amma looking at the percentage nan ba mu da yawa. Sai sa an yi kuma zo wurin appointment da doki mata wurin high position su consider mata, so that voice mu ya yi nauyi.
Sai dai an gabatar da kudirin dokar daidaita jinsi a Ghana a zauren majalisar dattawan kasar, amma kuwa shiru tamkar an shuka dusa.
Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada harbi tsiye da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mejoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba shawarwarin samun bakin zanen dawo da Arewa kan yadda yanki yake a rabin karni da ya gabata. Tarihi ya nuna al'ummar yankin na zaune ba tare da nuna bambanci ko wariya bisa kabila, addini ko dukiya ba. Maabocin shirin nan Saliba Koro da Maturu Jihar Yobe zai shigo shirin. Daga nan sai mu leƙa Kano don jin abin da mawallafin shirin tsuntsiya Hamisu Lamido Iyan Tama ke cewa.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Idan kai la'akari da wani abu da lokacin da aka gudanar da zaɓe a 2019 shekarar 2019 daga wannan lokacin zuwa yanzu population na masu kada ƙuri'a karuwa yayin saboda a wannan lokacin akwai waɗanda shekarun su bai kai 18 wasu suna 15 wasu suna 16 wasu ma 17 so da ire-iren wannan surutun abin da ya kamata a yi shine a wayar da kan matasan mu wanda suka kai shekara 18 kowa ya je ya yanki katin zaben sa idan Allah ya kai mu shekarar 2023 a fito koi da kwarkwata 2023 a fito koi da kwarkwata a kada kuri'a a duba shugaban da ya dace a zabe shi wanda muke ganin cewa zai rike amanar Najeriya kuma zai sa zai zama sanadin da za a zauna lafiya sai mu kada masa kuri'a amma idan ana tattunkahu ana takace nace lokacin zabe kana gida kana zaune ko kuma danka ma sai ya je kada kuri'a amma ka bar shi bashi da katin zabe ko matarka ba ta da katin zabe to da menene ake tunkahu duk yawancin mu ƴan arewa wannan shine abinda babban abin da yake damun mu ko babban abin da yake mai da mu baya ko kuma ranan zabe ma sai ka ji mutun yana da katin zaben sai ya je ce maka mu baba mu kuma ba za mu dangwala kuri'a ba bara mu kada kuri'a ba so in baka bada baka kada kuri'a ba baka bar mutumin da nauyi ba ai in baka zabi mutum ba za ka zo ka same shi kuma ka ce bai maka ba ko wani abu gara ka zabe shi ka bar shi da nauyi idan Allah ya sa yayi mai kyau dan kansa in ma bai yi mai kyau ba dan kansa amma kai baka fito zabe ba ka je ka kwanta a gida ko kuma ka je ka akwatin zabe kafin ka kada kuri'a kana jiran a baka kudi to in cin ka kasar ko kuri'an ka kasar kana nufin cewa mutum zai zo dauki kudi ya baka ka je ka zabe shi kuma ka ce in bai ma aiki ba ka ce lalle lalle wannan mutum ya zalunce mu ai ba zai ba ka je ka kada kuri'an ka ba ruwanka da kudi idan an dauki kudi an baka baka tambaya ba dama su naka ne sun baka ka karba ka sa aljihunka in ruwa aka saya maka ka sha in abinci aka dafa aka kawo a gurin ka karba ka zauna ka ci naka ne amma kai karka tambaya idan muka gyara wannan ina gaya maka Arewa za ta taso wanda in Allah ya so yana da sai an bawa al'umma na ko ina fadin Najeriya mamaki
wato sale abinda nake so yi kira amma bar maganar siyasa ba siyasa kawai ba komai ma Arewa nan za ka ga kowa da yankin sa yake tinkaho in ana magana Arewa a dunkule to duka jihohi 19 nan ne amma kowa in ya koma yankin sa wannan sai ce shi dan Arewa maso yamma ne yanzu mu muke fama da yan bindiga a daji dan Arewa maso gabas sai ce ai lokacin da muke fama da Boko Haram ba ku tausaya mana ba yanzu kuma Allah ya kawo Arewar bamban sai in ka ji su samu sunanta a dunkule sai ka dauka ko kasa ɗaya ce amma kowa yayi nan wannan baudin babu wata murya guda ɗaya da take hada kan mutane
eh to wannan shi ma kuma abu ne na ci baya kuma abin mamaki ne ya kamata a ce a Arewa kamar yadda aka ce akwai dattawan Arewa a zabi dattawan Arewa kuma masu magana akan abin da ya shafi Arewa a jihohi 19 nan tunda dukan mu a Arewa muke su ma kudanci duk wani mutumin kudun yayi magana da murya ɗayan nan dukkan su yanzu mun baka misali ga Nnamdi Kanu gwamnatin Najeriya tana tuhumar su da ta'addanci amma duk da haka Nnamdi Kanu zai sa doka za a zo na aje abi wannan in ka lura rashin haɗin kai da rashin sanin darajar ɗan Arewan shi ya kawo mu a yau idan wasu da ta'an Arewa suka fitar da sanarwa ta ayyuka za ko kar ayyuka za zaka ga za a bujirewa wannan dokar su wannan abu ne wanda zai zo ya zamanto an ci baya su kuma dattawan Arewan abin da nake so da su su gane idan sun tashi su yi magana akan arewun Intiyeli. Yanzu idan ka je ka duba yankin Area Zamfara, za ka ga babu zaman lafiya. Idan ka duba yankin Katsina, ba zaman lafiya. Idan ka duba yankin Sokoto, ba zaman lafiya. In ka duba yankin Niger, ba zaman lafiya. Nasiru, idan ka duba bangaren su Nasarawa da sauransu, babu zaman lafiya. To idan ka tsallako ka ji Arewa maso gabar, haka a Borno gashi har yanzu ana fama, a Adamawa gashi har yanzu ana fama. So kaga irin wannan, in ka duba mu ƴan Arewa ne muke cikin halin haƙulai, muke cikin matsala tsindin, ba waɗansu ba. So ya kamata a farfado a farka su da tawon Arewa su jajirce akan gaskiya, kar a yi amfani da su a ba su kuɗi su ga gaskiya su take. Duk inda gaskiya take su tsaya a matsayinsu, duk inda kake tsaya akan gaskiya, Allah sai ya taimake ka. Babu wani wahalokin mutumin da ya isa ya ce maka ya kaucar da kai akan gaskiya, ya samu nasara akan ka. So idan aka tsaya akan wannan man Nasiru, Arewan za a sake farfado da ita. Amma in aka bar waɗannan, to Arewan nan gaba ma abubuwan sake ƙaruwar gajewa za su. Allah ya sauke yashe mu.
Mun gode ba Koro. Yanzu ga bayanan neman haɗin kai daga Hamisu Iyantama, wanda a shekarun baya ya shirya wani shirin haɗin kai mai taken tsuntsiya da ofishin jakadancin Amurka ya ɗauki nauyi.
Arewa a matsayina na wanda ke wayewa da jama'a kai ta hanyar fim ko rubuta waƙoƙi a buga su a saka su a kafofin yaɗa labarai, tun shekara 25 baya ne nazarin menene ya kawo rigingimu irin su na Kafancen, su Zangon, Kataf, su Yalwan Shandam. Sai na tsaya ne nazari mene dalili, sai na samo amsa, kuma ban samu amsa ba sai da na kalli wani fim mai suna The West Side Story. Lokacin baki sun shiga New York 1960, da na kalli wannan jirgin sai na ga a wannan jirgin yadda aka yi warware matsalar shigar baki da ɗan gari da ba ɗan gari ba, ya kamata ne adaptin ɗin shi into Hausa. Sai na nemi wanda za su ɗauki nauyi, na kai ɓangaren gwamnatin wanda wasu ɗan kasuwa su aka rasa, ne kuma kuɗin da zai yi jin ɗin ba ni da shi. Sai ne kokari na taɓa yi wa ɗanbaci wani jingle akan HIV. Abin ya ba da impact, wato fa'ida sosai wannan tallan da ne na rediyo da fim da ne musu na talabijin. Da na tura aka samu kuma aka karɓi abin 2008 waƙe aka yi da West Side Story. Shi isa ne ce da wanda fim mai suna tsintsiya maɗaurin kiɗaya Hausa Yarabawa da Igbo ɗin rediyo. A cikin shauran waƙoƙin da aka yi a cikin fim ɗin ma da haka da shauran ƙabilu na Arewa da na kudancin Najeriya. Ba ne da za a yi ƙasa ta ci gaba, ba ne da za a yi al'umma su samu ci gaba, tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma ba zai taɓa wanzuwa ba sai an samu zaman lafiya, kuma sai an amince da juna. Kaga shi wannan fim da na kalla, sai na ga cewar a cikin The West Side Story auratayya ce ta kawo ƙarshen matsalar baƙi da waɗanda suke mazauna gari a New York 1960. Sai na Aruwan adaptin na zo na saka a labarin fimfin tsintsiya wanda da harshen Hausa aka yi shi, kuma na faɗa US Embassy su suka ɗauki nauyi. To auratayya sauƙin rigingimu da ke faɗa a iya fahimta ta, wanda kuma an yi nisa. In ka kula da auratayyarmu da Yarabawa, saboda addini ya haɗa mu sosai da su, saboda haka zaga akwai auratayya. Kafin ka ga rigima ɗaya da Bayarabe da Bahaushe, sai ka ga rigima guda goma tsakanin mu mazauna Arewa, ma tsakanin Kafancen, Zangon, Kataf, Sauzan Zaria, Sauzan Kaduna. Sai ka ga saboda babu auratayya a tsakanin mu kamar yadda take da Yarabawa. To da na gama wannan nazari, sai na gane cewa to auratayya ya ce take kawo sauƙin matsalar rigingimu a duniya. Sai na ce to ni kai na tsaya na kalli kaina, sai na ga tsakanin Bahaushe da Bafulatani da Babarbare da wuya kaga an yi faɗa, babu wata rigima da ke tsakanin su tun fil azal, saboda addini ya haɗa su, sannan kuma auratayya ta haɗa su sakamakon addinin. Ni asali na baka misali, Babarbare ne na kukawa, ni Hamisu Lami da Iyantama. To kaga kakanninmu daga kukawa suka baro Kukawa suka zo Kano, Kabo suka zo na. Amma kakanninmu sun auri mata Fulani. Kaga tsakanin kakanninmu mata da kakanninmu maza bare-bare da Fulani kenan. Kaga babu yadda za a yanga za a cuci Bafulatani, ni in yarda. Kuma babu yadda za a yanga an cuci Babarbare, in yarda. Mahaifina sai auro Bahaushiya, Ba'agaliya, ƴar Kano, Minjibir, Zabainawa. A ƙoƙi unguwar ƙoƙi gaba ɗaya dangin mahaifiyata ne, kuma Hausawa ne. To kaga ni yanzu ina da ruwa uku.
Masu sauraro, da wannan za mu dakatar da shirin wannan mako, amma ku biyo makon gobe don sauraron sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamuel Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ta ce, "Salam VOA Hausa, hakika a ji aka gudanar da ranar mata ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, amma abin bakin ciki da ban haushi har yanzu wasu mazaje ba su sa muhimmancin mata a rayuwarsu ba." Sai kuma sakon Isuhu Suleiman tare da Sanusi da Tasi'u dukan su a unguwar Tudu suka ce, "Salam VOA Hausa, don Allah ku miƙa min sakon ta'aziyya zuwa ga ma'aikatan gidan rediyon amfani a jamhuriyar Nijar da mutuwar Alhaji Girma Bukar, Allah ya ji kansa da rahama ya ba iyalansa curiyan rashi." Sakon na ƙarshe kuma ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, shi kuma cewa yayi zargin da ake yi wa wasu jami'an 'yan sanda a ƙasar Ghana na hannu a wani fashi da makami wani abin mamaki ne da al'ajabi ganin yadda mai dokar bacci ya buge da gyangyaɗi. Da fatan za a hukunta duk jami'an da aka samu da laifi domin a tauna tsakuwa ta baya ta ji tsoro. To madalla, mun kuma gode da sakonninku, ku ci gaba da aika mana da sakonni. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Rasha ta sanar da shirin tsagaita wuta a yau Laraba don ba farar hula damar barin sassan Ukraine da yawa da dakaranta suka mamaye. Kwana ɗaya bayan da dubban mutane suka samu damar barin wani birni a arewa maso gabashin Ukraine, yayin da jami'an Ukraine ɗin suka zargi Rasha da ƙara yin barin wuta a wata hanyar fidda jama'a a kudancin ƙasar. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta haɗa hannu da Poland da Romania akan matakai na gaba da za su ɗauka don mai da martani akan farmakin Rasha a Ukraine, ta kuma ƙara jaddada musu goyon bayan Amurka a lokacin da za ta gana da shugabannin ƙasashen biyu daga gobe Alhamis. Ƙasashen na ƙara fuskantar fargaba akan farmakin Rasha a yankin, kuma su ne mambobin ƙungiyar NATO na ƙuryar gabashin Turai. Sun haɗa iyaka da Ukraine, inda dubban 'yan gudun hijira ke kwararawa. A yau Laraba, 'yan Koriya ta Kudu ke kaɗa ƙuri'ar zaben sabon shugaban ƙasarsu bayan da suka kammala yaƙin neman zaɓe da ya mai da hankali akan zarge-zargen rashawa da kuma suka mai zafi. Ɗan jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan gunduma Lee Jae-myung tare da abokin adawarsa na jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya tsohon mai shari'a Yoon Suk-yeol na fafatawa a kusa da kusa. Mayakan kungiyar IS sun dauki alhakin wani mummunan hari da ya auku a jiya Talata a Pakistan, wanda shine harin kunar bakin wake na biyu da mayakan suka kai a kasa da mako guda. Hukumomi a Pakistan sun ce an kashe akalla jami'an tsaro biyar, kuma wasu su kimanin 30 sun jakata a harin a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wata tawagar muhimman kusoshin gwamnati a garin Sibi dake kudu maso yammacin lardin Baluchistan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Amma kafin mu sallama da ku, muna miƙa sakon ta'aziyyarmu ga iyalan marigayi Girma Bukar wanda ya rasu jiya. Allah ya ji ƙanshi ya gafarta mishi, amin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato agogon Najeriya 9:30 da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.